Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare Alheri Grace Abdu, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa annobar cutar kwalara ta bulla a gundumar Malbaza a jihar Tawa a jamhuriyar Niger. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Plateau ta saka hannu a wata doka da za ta hana fitar da duk wani da ya aikata laifi a jihar zuwa wani gari. Sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku. Daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Kamaru. Da kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira kuna ajiye mana bisa na'ura, amma duk waɗannan sai mun fara da shin cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An ambace wani likitan fiɗa na ƙasar Sudan ta Kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabon na mai matuƙar daraja ta Majalisar Ɗinkin Duniya sabili da taimakawa 'yan gudun hijira. Dr. Evan Atta Adaha ya karɓi lambar yabo ta Nansen da ake kira Nansen Refugee Award ta shekara ta 2018 sabili da shafe shekaru 20 yana jinyar mutane da suka ƙaurace wa garuruwansu da rikici ake rikici a Sudan ta Kudu da kuma Sudan. Adaha, ɗan shekaru 52, yana zaune ne a Bunj da ke arewa maso gabashin Sudan ta Kudu, inda yake gudanar da asibiti ɗaya tilo da ke kula da 'yan gudun hijira 144 daga jihar Blue Nile ta ƙasar Sudan da kuma mutane 53,000 da ke ƙaramar hukuma Maban. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tawagar ma'aikatan jinya ta Adaha suna yi wa kimanin mutane 58 aikin tiyata a mako, a yanayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin mai wuyaci da ke fama da ƙarancin kayan aiki. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin ƙasashen duniya da suke halartar taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa su mai da gwamnatin Iran saniyar ware muddin take ci gaba da cin zali, yayin da ya zargi shugabannin Iran da haddasa ruɗani da mutuwa da kuma ɓarna. Trump ya ce shugabannin Iran ba su mutunta makwabtansu ko kan iyakokinsu ko diyaucin ƙasashe. A maimakon haka, shugabannin suna azurta kansu da dukiyar al'umma, yayin da kuma suke haddasa tashin hankali a gabas ta tsakiya da kuma waɗansu yankuna da ke nesa. Trump ya jaddada cewa yarjejeniyar ne da aka cimma a shekara ta 2015 zamanin mulkin Obama na kawo ƙarshen ayyukan nukiliyar Iran, wanda ya janye wata garabasa ce kawai shugabannin Iran suka samu da yake ba su damar ƙara ƙarfin ayyukan sojin ƙasar da kimanin kashi 40 cikin 100 da kuma ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci da aikata ta'asa a Siriya da kuma Yemen. 'Yan jam'iyyar Republican sun ɗauki wata lauya mace ta yi wa Christine Blasey Ford tambayoyi, wadda take zargin Brett Kavanaugh da cin zarafinta lokacin da dukansu suke matasa, domin gudun kada a yi zargin nuna son zuciya kasancewa duk 'yan jam'iyyar Republican ɗin da ke kwamitin Majalisar Dattijai maza ne. Shugaban masu rinjaye Mitch McConnell na jihar Kentucky ya zargi 'yan jam'iyyar Democrat da yin rigamalan masallaci wajen yankewa Kavanaugh hukunci da kuma ɓata masa suna akan zargin da ba a tabbatar ba, tare da watsi da tsarin shari'a Amurka da ke ɗaukar wanda ake zargi a matsayin mara laifi sai har in an tabbatar da ya aikata laifin a kotu. Sai dai 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dattijan sun bayyana ra'ayi akasin haka, tare da cewa idan 'yan jam'iyyar Republican suna son su gano gaskiya game da halayyar mutumin da aka zaɓa, da ba su kyamin cewa da ba hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta gudanar da bincike ba. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, wani alkali a jihar Pennsylvania ya yanke wa Bill Cosby hukuncin ɗaurin shekaru 3-10 a gidan yari jiya Talata, sabili da bugarwa da kuma cin zarafin wata mace a gidansa cikin shekara ta 2004. Alkali Stephen O'Neill ya kuma ba da umarnin a daure Cosby ba tare da bata lokaci ba tare da watsi da bukatar da aka gabatar ta ba da belinsa. Dan wasan barkwancin da mutuncin sa ya zube ya kasance ficaccen dan wasa na farko da aka samu da laifi tun da aka fara wannan gangamin da aka ba lakabi Me Too, wanda ya sa fitattun mutane suka rasa mukamansu a fannoni da suka hada da kafofin wasannin shakatawa da siyasa da kuma sadarwa sabili da aikata ba daidai ba. Matar Cosby, Camille Day, bata kasance a kotun ba a lokacin da aka yanke mashi wannan hukunci. Alkalin ya bayyana Cosby a matsayin mutum mai cin zarafin mata karfi da yaji. Wannan kuma na nufin za a buƙaci Cosby ya rika kai kansa gaban hukuma kowane kwata, kuma za a sa sunansa a rajistar masu cin zarafin mutane da aka aikawa makwabtansa da makarantu da kuma waɗanda ya ci zarafinsu. Tilas ne kuma ya rika zaunawa da ƙwararru da za su rika ba shi shawarwari har iya tsawon rayuwarsa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to za mu fara taskar rahoton namu ne daga jamhuriyar Niger, inda aka samu ɓullar cutar kwalara a gundumar Malbaza, kamar yadda za ku ji daga wakilin Maharu na Mamman Bako.
Bayan waɗansu wurare a cikin jihar Maradi da garin birnin Kwanni, sai gashi allobar cutar kwalara ta bulla a cikin gundumar Malbaza, ita ma kamar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa, inda mutane 20 suke a asibitin Galmi Killace yanzu haka. Malam Marafa Tankari shine shugaban gundumar Malbaza a lokacin da yake baiwa al'ummar gundumarsa bayanin bullar allobar ta cutar kwalara a garin gidan Iddar.
Akwai labari wanda ya kamata mu faɗa mutane na alloba ce ta kwalera, a sanda akwai ta ba ce mun kai ga tananan gaban nan garin ga, amma a sanda cikin Dogarawa, cikin wannan komitin Dogarawa akwai kwalera, hatta kai an yi keɓe wuri a can Galmi inda ake kama yin kwalera don saboda ka kawo su cikin ta. Wannan mun gaya muku don saboda shi irin wannan in za kana wajen ya kamata ka san da akwai, ba ce an kai ga tanan ko ina ba, ba ce an kai hana mutane tafiya ba, amma yanzu mun kai can wannan wajen irin gaisuwa ga mata hannu ya kamata a bari dan saboda ni, dan saboda kana iya dauka amma ga alishin na kwarai abin ta sabka kwarai dan saboda mun samu an samu na hannu, ana bada magani, an ba mu mota wanda muke zuwa muna dauko masu rishin lafiya ana kawo su, sai mu ce mun gode ma Allah amma wannan sun kawo muna lashe musu alfahari.
A nasa bangaren mai birni Yakuba, magajin garin Dogarawa, gargadi yayi wa al'ummar ta wannan karkarar
da kuma ke kawo shi rashin tsafta, kuma da an yi sab a yi da an gamta yana amai da za mu ailita shi, kuma da an samu mutum guda ya kamu cikin karkara to alluba ce ga lita, tunda mutum guda ya iya tsallafa mu 200 za ka rike na abinda annan Galmi da gidan da ba ya tsira ba, tunda yankin da wanda ta gidan Galmi ba ya iya kamu ana zuwa likita.
Su dai hukumomi da malaman asibiti na wannan karkarar yanzu haka suna ci gaba da yin kira da yin gargadi wa al'umma domin ta kiyaye ka'idodi na tsafta tare da dafa ruwa ko sa musu magunguna kamin a yi amfani da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Niger.
To Allah ya kyauta a gaida Haruna Mamman Bako. Daga jamhuriyar Niger kuma sai mu tsallaka Najeriya, inda a jihar Filato aka samar da wata sabuwar doka da za ta bayar da ikon hukunta duk wani da ya aikata laifi a jihar ba tare da an kai shi Abuja ba. Zainab Babaji, gare ki.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya rattaba hannu kan wata doka da za ta hana fitar da duk wani da aka kama da laifi wajen jihar Plateau don yi masa hukunci. Dokar wacce za ta dakatar da tafiya da waɗanda aka kama da laifi musamman a kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau, ta ba da hurumin yanke hukunci a cikin jihar Plateau ba tare da an kai su Abuja ba. Da yake sa hannu akan dokar, gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya ce sau da dama akan tafi da waɗanda ake zargi da aikata laifi a cikin jihar Plateau zuwa Abuja.
Now with the signing of this law, we will not be transferring our suspects to Abuja again.
Gwamna Lalon ya ce yanzu da na sa hannu kan wannan doka, ba za mu rika kai waɗanda ake zargi da laifi zuwa Abuja ba, don muna da isasshen doka da duk wani abin da muke bukata da zai ba mu tabbaci da sauƙin aiwatar da hukunci kan waɗanda aka kama da laifi.
I want to assure the two people that fairness will be done to everybody, will ensure that justice is done to people.
Lalon yace ina tabbatar wa jama'ar jihar Plateau cewa kowa zai samu adalci. Zamu tabbatar an yi adalci wa kowa kuma wannan doka za ta tabbatar an hanzarta aiwatar da hukunci. Gwamnan na jihar Plateau ya kuma sa hannu kan wata doka ta Penal Code ta 1963 da aka yi wa gyaran fuska, inda aka kara wasu sassa da suka bada izinin hukunci kan wasu laifuka da a baya ba sa cikin dokar ta Penal Code. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a tsakanin al'umma a jihar Plateau, Joseph Langman.
Al'umman jihar Plateau su hada kansu, ita gwamnati tana tsayen daka shi mai girma wato Rajan Obasanjo Bakola Long har yanzu fa akan bakasa yake akan cewa zaman lafiya ta zama dole, kuma duk abin da zai yi, duk abin da za a yi a samu zaman lafiya ga lafiya gwamnati za ta yi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Toma da lagaida Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wakan nan ta shata. Allah ya ji kan mamman shata. Har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:14 na dare. Ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu muna ci gaba da bin diddigin zargin da bako wazir Abba Kyari yake yi wa yayansa shugaban ma'aikatar fada shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, muna sauraron korafin bako wazir wanda ya fara ba mu labarin yadda batun kwangilar siyo motoci kira Hilux ga fada shugaban Najeriya ta kasance tun farko. Duk da yake dai tun farkon fitowar wannan labari wasu na cewa anya ko bako wazir ba ɗan damfara ya gama da su ba suke masa shigar Malam Abba Kyari. Sai ga cikin labarin da ya bayar tabbas Malam Abba Kyari na zaman tamkar babban yaya gare shi. Kasancewar mahaifin bako wazirin ne rene na Abba Kyari har ya girma ya yi karatu. Haka zalika kuma mun ji yadda ɗan sanda DSP Tijjani Bulama ya shiga wannan magana. Ya yi kuma ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wa wannan bawan Allah ya samu haƙƙinsa. Amma daga bisani ya samu kansa a wajen da ake ajiye ɗan Boko Haram a hukumar DSS. Tun farko dai cikin abokan bako wazir da ya taranto kuɗaɗe ya yi ta bayarwa domin neman wannan kwangila ne. Ɗaya daga cikinsu ya haɗa shi da DSP Tijjani Bulama domin ya karɓo masa nerarsa miliyan biyu da ya bayar rance. Daga nan ne DSP ya shiga bincike a kai, kuma za ku ji yadda ta kasance bayan da ya kammala bincikensa. Suna na Sarki Lahashin Gumal, ku biyo mu cikin shirin.
Sai Tijjani ya yi binciken shi, sai ya kira Abba Kyari ya ce mishi fa bincike na duka ya nuna zargin a kanka ne tabbacin abin. Saboda haka in kafin nan da zuwa ranar Monday ne sun yi wannan abin, kafin nan da zuwa Jumma in baka mayar mishi hakkin shi ba, ni zan sa wannan maganar media ta ji, duniya ta ji komai. To sai nan take Abba Kyari kuma ya sa mutanen DSS sun zo sun kwashe sun taro sun zo gidan Tijjani Bulama, DSP Tijjani Bulama. Sai sun zo sun kama shi sun je da shi zuwa DSS headquarter. To daga sun je, dama mun yi alkawarin akan ni da Tijjani shi zai rubuta, akwai lawyer da mun yi magana da shi, zai kai ni zuwa wajen shi, sai mu je mu rubuta petition din, mu zo mu yi submitting a EFCC. To sai daga nan su mutanen DSS sun bada umarni ma Tijjani ya kira ni in zo in yi signing petition din yanda muka yi alkawari da shi. To daga na zo, sai shi Tijjani ya kira ni, na ce ina za mu hadu da kai, ya ce ka zo Eagle Square ko Secretariat.
To nan tsakiyar Abuja kenan?
Tsakiyar Abuja. To sai na yi so zuwa wajen.
Lokacin da kana ina ne lokacin da aka kira ka?
Ina gida ne, na iso zuwa wajen. Daga zubane na tashi, na iso zuwa wajen. To daga nazo mutanen sai sun tambaye ni, suka ce gane daga farko ma motor su yana buga dabar sui na nazo na same su. Sai sun kira ni suka ce kai ne bakon, na ce ni ne bako wazire. Sai suka ce to shikenan mu shiga, ka shiga mu je. Sai na shiga motar nasu mun je muna hira da su.
Amma tambaya ta shi Tijjani Bulama, me yasa ya kira ka? Kuma nan Eagle Square ya yi ba office din sa bane, waje ne kawai don da wajen taro, sai bayan nan inda ake aje motoci kawai idan mutum zai shiga cikin babban sakatariyar tarayya.
To ka san ni ban san abin da ake cikin ba, ban san ma an kama Tijjani Bulama an ja rike shi ba. Saboda haka ni na doka zan zo in same shi, za mu je wajen lawyer a rubuta petition, mu je mu yi submitting a EFCC. To ashe
ka dauka an yi wata mahada ne kawai za ku gamu daga nan sai a wuce EFCC, sai ka je sai ka ga wata mota tana ta sigina kawai a nan wajen Eagle Square.
Sai na yi so wajen, sai an doke ni a motan mun je. Mutanen da sun doke ni ma duka kanure ɗan uwana ne.
Muna ma yin kanuri din.
Sun tambaye ni suka ce kai ne bako, na ce mene alakan ku da Abba Kyari? Na ce to shi yana ne zama ya tokoran kakana ne, shi kuma zama yana ne yake. To sai suka ce akwai wani abin da ya shafe ka da shi ne? Na ce to ya bani kungila, a sunan kungila na biya kudi kaza, kuma amma ban samu hakina ba, shi yasa ina so a kwato min hakina. Sai suka ce to mene halakan ku da DSP Tijjani Bulama? Sai na ce DSP Tijjani Bulama zama abokina ne.
Kuma wajen lokacin Tijjani Bulama?
Baya wajen, muna cikin mota ma muna tajin hakan kafin ma mun je zuwa headquarter, DSS headquarter. Na doka ma Tijjani ne ya mutanen su ne saboda ni ban san rang nashi ba lokacin ma. To na doka shine ya tura su su zo su doke ni muje. To a she lokacin shi abban ne baya so wannan sirrin ya fita. Shi ya sa ya je kama tijanin ya je rike shi. To sai mun je DSS. Farkon da mun je zuwa DSS din farkon abin da sun tambaye mu wannan sirrin ya fita ne yanda Tijani ya yi magana akan zai sa wannan a media. To shine farkon abin da sun tambaye ni kafin ma su tambaye ni waye ne sunanka daga ina ne ka taso. To sai farkon abin da sun tambaye ni wannan maganan ya fita ne
da kaga an nufi ka san dama can ka san office in DSS ne na Abuja.
Abuja ma sanadiyan wannan contract na abin da Toyota Hilux wanda aba carrying ya gayyace ni shine farkon zuwa na Abuja ban san ko ina ba cikin Abuja.
To ya kai ka gane cewa wajen DSS kuka je?
To lokacin da mun iso na lura mutanen da uniform nasu da sauran abubuwan shine ya nuna mun number DSS headquarters ne. To kuma su Tijanin kuma anti-robbery squad ne. To saboda haka ni na doka ma Tijanin kuma yana DSS headquarters ne. To ashe a lokacin Abakari ya sa a kama Tijani a rike shi sai ni kuma in zo zuwa wajen a rike ni tare da Tijani. To sai na bayyana musu wannan sirrin bai fita waje ba daga ni sai Tijani Bulama sai Bashir Abdullahi wannan shine kawai wanda ya san sirrin ba wanda ya san sirrin nan. To suka ce to alhamdulillah shine farkon abin da suka ce mana sai sun doke mu.
Oh, har kalmar katina lalle kalmar alhamdulillah suka yi amfani da ita.
Don ka nure ne ɗan uwana farkon shi yasa. To sai nan ne mun haɗu da Lawan Daura an kai ni office nashi sai ya tambaye ni ya
ce Lawan Daura shi tsohon shugaban DSS kenan.
Ya tambaye ni akan abubuwan da ake ciki sai na bayyana masa duka abu
amma a jikin tebur ka tunda ba baka san DSS ba aka kai an da aka shigar da kai akai ka gane cewa shine Lawan Daura.
Ai na san Lawan Daura saboda ana nuna a cikin news da sauran abubuwa ake nuna shi ake cewa wannan shine shugaban DSS. To naga foton shi daga na gan shi na san shine Lawan Daura. To sai nan sun tambaye ni suke ce me yasa yayanka yana so ya taimake ka kai kana so ka tona asirinsa. Nake ba tona asirinsa bane nake ni gashi yanayin da nake ciki ba zan yi kwana cikin gidana ba mutane wannan ya dawo da police yau wancin gobe ya dawo da police shine abin da nake ciki saboda haka ni bana so kongilan ma ya bani hakina shine abin da nake bukata. Sun fara doke statement namu sai DSP Tijani Bulama ya ce ba zai yi a doke babali kawai statement namu hakan nan ba.
Wato ka gamu da shi a can dai wajen DSS din shi Tijani?
Na gamu da shi. Na ce me ya kawo ka zuwa wajen nan din kuma? Sai ya ce mun gashi ai ya hanka ne shine ya kawo mu zuwa wajen nan. Saboda na gaya mishi in bai baka hakin nan ba zan sa wannan magana a media. Shine sanadiyan da ya sa mutane sun kama ni.
Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijani Bulama da kansa inda zamu tabbatar da gaskiyar labarin da bako wazir Abba Kyari ya bayar. Haka kuma har yanzu muna kokarin tuntubar shugaban ma'aikatar fadar shugaban Najeriya Malam Abba Kyari domin ba shi damar kare kansa bisa wannan zargi da ake masa. Haka zalika zamu tuntubi hukumar DSS domin jin abin da za su ce game da wannan batu. Yanzu amadadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa muka sance lafiya.
To madalla sai a biyo mu shirin mu na safiyar ranar Litinin domin sauraron cigaban wannan shirin. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar Cameroon Info. Ana taroto mana cewa ƙarshen makon da ya gabata ne gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta bawa jam'iyyun siyasar ƙasar dama da cewa su fara yakin neman zaben kujerar shugaban ƙasar wanda za a gudanar da zaben ranar 7 ga watan Oktoba, kuma za su dakatar da yakin neman zaben ne har zuwa ranar 6 ga watan na Oktoba a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Emergence ita kuma ta mana bayani ne kan cewar a jihohin awarin ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu, gwamnatin ƙasar ta makara jami'an tsaro domin ganin cewa zaben shugaban ƙasar ya karato, anda yanzu haka jami'an tsaro a wannan bangaren suka yi dafifi a ta ko'ina a faɗin jihohin guda biyu. Sai kuma jaridar Le Jeu ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta shaida mana cewar gwamnatin ƙasar ta fara aikin gina waɗansu manyan hanyoyi daga Baminda zuwa Batibo har zuwa Numba waɗanda suke kan iyakar ƙasar Kamaru da tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar Le Point anda ita ma ta gulmuta mana cewar yaƙi ya buɗe tsakanin ƴalelan shugaba biya, sakataren gwamnatin ƙasar Ferdinand Gongo shi da Elonga Paul, domin suna buƙatar saka hannun jari a kan matatan man fetur ɗin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin ƙasar Kamaru ta ce mutane 25 ne suka sheƙa barzau sanadiyar bayanan cutar gudawa da amai a jihar arewacin ƙasar ta Kamaru. Sai kuma jaridan The Guardian Post ita kuma ta hango mana cewar kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara kaduwa kan yanda mazauna a bangaren ƴan awaren Ingilishin ƙasar Kamaru suke tururuwa zuwa ƙasar tarayyar Najeriya domin samun mafaka. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuke ajiye mana.
Assalamu alaikum DOA, mai magana Alraf Kana gaisuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan yi kira ga musulmi da kirista da 'yan kudu da 'yan arewa da 'yan bangare-bangare daga suka zuwa local government zuwa har work, da Allah dan annabi mu guji siyasar kabilanci, mu guji siyasar gefe bangaranci, mu guji siyasar sai ɗan yare kaza.
Suna Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya, ushe kuma da kasar zama sashen Hausa na BOE. Ya sako na nan ga wallahi da 'yan Najeriya musulmi da kirista dangane da shawarar da kungiyar kwadago ta yanki na dangane da ƙarin albashi game da alƙawalin da federal government ta yi musu. Babu shakka wanga bayani da sun ka ɗauko ya daidai da lokaci, wanda 'yan anka didi ƙarin man da gwamnatin tarayya ta yi da naira 87 zuwa 145 daidai yotsarin shekaru uku kenan, babu ƙarin albashi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga ƙaramar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Shugabannin duniya a yi taro lafiya kuma a watsa lafiya. Shugaban Najeriya Baba Muhammadu Buhari, Allah ya kai ka lafiya kuma ka dawo lafiya.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen hirin, ga alheri ta damar da labarai, amma wannan karan a takaice.
Haka yake, an ambaci wani likitan fiɗa na Sudan ta Kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabo mai matuƙar daraja nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya sabili da taimakawa 'yan gudun hijira. Dr. Ivan Atta Adaha ya karɓi lambar yabo ta Nansen da ake kira Nansen Refugee Award ta shekara ta 2018 sabili da shafe shekaru 20 yana jinyar mutane da suka ƙauracewa garuruwansu da ake rikici a Sudan ta Kudu. Adaha ɗan shekaru 52 yana zaune a Banjul da ke arewa maso gabashin Sudan ta Kudu.
Madalla, masu raro a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta yi gabatar da shirin, sai kuma Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.